إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. منا إما أبنجي سبحانه وتعالى بوديا واندي بام إيقوان أدوا دومين سوما كراتو أجكل لتاين أتفسرتو في علوم القرآن wanda kamar wanda anka sani wannan darasin ci gaba ne bisa ga wanda anka saba sai dai sabon darasin mu da zamu fara na wannan littafi at-tafsira fi ulumil qur'an shine sabon darasi amma shekara da shekaru wannan darasin yana tahiya daidai wannan lokaci bayan sallar isha rana alamin na kowane lokaci insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar wanda anka ambata ko aka sanar cewa wannan maudu'i ne wanda al'umma na da bukata da shiya zaka tara wurare da dama da ake karatu amma ba a samu mayyan wurare da ake karanta abin da ya shahi ulumul qur'an ba to wannan littafi gabanin mu soma mu shiga ciki akwai buƙatar mu san menene ma'anar ulumul qur'an idan aka ce ulumul qur'an wannan jam'i ne ulum kalma ulum jam'i ne na ilm bima'ana ilmun muka na alqur'ani idan aka ce ulumul qur'ani yana da ma'anar ilimi wanda shi ilimin nan na alqur'ani ko ilmun alqur'ani hanyoyi ne na bincike waɗanda suka shahi alqur'ani mai girma ta hanyar binciken yadda alqur'ani ya sauko da kuma yadda aka hada alqur'ani da kuma yadda aka tsara alqur'ani da sanin sababi ko dalili na saukar ayoyin alqur'ani sannan har yau dai shi ilmi na ulumul qur'an yana sanar da kai ayoyin da suka sauko a Makka da ayoyin da suka sauko a Madina da kuma sanin wace aya ce annasikha wace aya ce ammansukhiya duk yana daga cikin abin da wannan ilmi na ulumul qur'an ya kunsa da wasu abubuwa na bincike waɗanda suka shafi alqur'ani mai girma kamar tafsirin alqur'ani mai girma sanin tafsiri da kuma sanin qira'o'i abu na biyu bayan mun san ma'ana ta ilmin ulumul qur'ani to akwai buƙatar mu san mina na hukunci ne a bangaren shari'a sanin ilimi na ulumul qur'ani fardu kifayatin farilla ce ta isuwa ma'ana ba fardu aini bane, ba a ce lalle kowa sai ya zama yana da dikka da ilimi mai zurfi na ulumul Qur'an ba. Idan aka samu wasu da za su tsayu da koyar da al'umma wannan, to bai zama lalle akan kowa sai ya sani har ya koyar ba. To wannan matsayin shi kenan ga hukunci, shi fardu kifaya ne. Sa'annan abu na uku, fagen wannan ilimi na ulumul Qur'an shine al-Qur'ani mai girma. Ina ne ake sanin wannan ilimin, ko ina ne ake aiwatar da wannan ilimin? A cikin al-Qur'ani mai girma. Sai abu na hudu, wanda shine fa'idar wannan ilimi, fa'idar ilimin ulumul Qur'an. Abinda a fa'ida ta sanin wannan ilimi na ulumul Qur'an zai taimaka maka idan ka san shi, dangane da abinda ya shahi karanta al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'ana ta al-Qur'ani. Haka kuma wannan ilimi na ulumul Qur'an yana taimaka maka akan bubbugar da hukunci a ƙarƙashin al-Qur'ani mai girma, ma'ana ta hanyar fahimta hukunci a ƙarƙashin aya kaza. To wannan kenan, sai ka fahimci hukumce-hukumce a ƙarƙashin al-Qur'ani idan ka san ilimi na ulumul Qur'an. Da sai malam mai littaye ya ce bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai, al-muqaddima gabatarwa, alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai. Malamai sun yi bayani cewa godiya ta tasu kamar gida hudu. Allah subhanahu wa ta'ala ya gode ma zatinsa, kamar faɗin Ubangiji ta'ala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Allah ta'ala ya gode ma kansa a dalilin zamansa makagin sammai da ƙasa. Sa'annan kuma bangare na biyu na godiya, Allah ta'ala ya gode ma bawansa a cikin suratu Sade, inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab, lalle haƙiƙa mun same shi mai haƙuri, bawa mai haƙuri. Annabi Ayyub tare da abubuwan da Allah ya jarabe shi na jarrabawa, matsayi ne na annabin Allah, manzon Allah. Sai Allah ta'ala ya yaba masa da cewa ni'mal 'abdu, ma dalla da bawa, innahu awwab, haƙiƙa shi bawa ne mai yawan komawa ga Allah, mai godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Mun ji Allah ya gode ma kansa, Allah ya gode ma bawansa, sa'annan kuma shi bawa lokacin da Allah ta'ala ya bashi wata baiwa yakan ce alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah. Kenan bawa ya gode ma Allah. Sannan akwai hamdu hadithin li hadithin, inda bawa ya gode ma bawa dan uwansa. Wani ya baka wata baiwa ko wata kyauta, ka amsa ka ce ka gode, wani na gode, ba kai laifi ba, saboda duk ya shige a cikin gode ma Allah, bisa ga nau'o'in wannan godiya kashi hudu. Tunda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man sana ilaykum ma'rufan fakafi'u. Idan wani ya aikata muku aiki na alheri, to ku sakan ka mishi bisa ga abin da ya muku na alheri. Fa in lam tajidu ma tukafi'una, ma tukafi'ula, idan ba ku samu abin da za ku saka mishi ba game da abin da ya gabatar na alkhairi, to sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fada'u wala, ku yi masa addu'a ta hanyar godiya. Kuma idan wani ya baka abu kace jazakallahu khairan, to hakika ka kai matuƙa wajen godiya. Ma'anar wannan dai, godiya ta kasu har zuwa gida hudu. Mun ji kashe-kashenta, kama daga inda Allah ta'ala ya gode ma kansa, da inda Allah ya gode ma bawansa, da inda bawa ya gode ma Allah, da inda bawa ya gode ma bawa ɗan uwansa a dalilin wata baiwa da ya masa. Allama al-Qur'an, Allah ya sanar da al-Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala shi da ya aiko littafin al-Qur'ani, shi ne ya sanar da wannan littafi. Hatta babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi awwal wahla, lokacin da Jibril ya isko shi ya ce masa iqra, sai ya ce ma ana biqari, karanta, ya ce ni ba mai karatu ba ne. Har aka kai inda Jibril yake ce masa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, ya karatu da sunan Ubangijinka wanda ya yi ya halitta. Kina Allah ta'ala shi ne ya sanar da al-Qur'anin. Khalaqal insan, Allah ya halicci mutum ɗan Adam. Allamahul bayan, kuma ya sanar da shi bayani. Bayan haka, wa aqama alayhi al-hujjatu wal burhan, kuma ya tsaida hujja da dalili a kan mutum. Saboda babu wani mahaluki da zai tashi a ranar lahira ya ce Allah bai aiko masa manzo ba, saboda ni ga al-Qur'ani nan a gabanmu. Malam ya ce Ahmadu subhana, ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala, hamdan yaliku bi jalalihi, godiya wadda ta cancanta da girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa azimi sultani, da kuma girman ikon Allah. Wa usalli wa usallim ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, ina salati ina neman tsira ga wanda Allah ya sauka ya aiko shi domin ya zama jin kai ga talikai. Allah ya aiko babban manzo don ya zama jin kai ga al'umma. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ala alihi wa sahbihi, firar Allah ta tabbata ga shi babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, da iyalan gidansa da sahabbansa, wa man sara ala nahji, da duk wanda ya tahi akan hanya ta babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wastanna bi sunnatihi, kuma ya bi sunnata Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ila yawmiddin, har ranar sakamako. Wa ba'd, bayan gode ma Allah da salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, malam marubuci wannan littafi yake cewa fa hadhihi mawdu'atun mukhtara min ulumil qur'an, wannan wasu mawdu'ai ne waɗanda aka zabo daga cikin ilmi na ulumul qur'ani al-karim, ma'ana ilmi na al-qur'ani mai girma. Sai malam ya ci gaba yana cewa bayan zabo dan nan fagegai na ilimi masu cikakken fa'ida ga dan adam jama'atuha na tara ita wannan mawdu'ai a cikin wannan littafi warattabtuha kuma na tsara ta na tara wadanga mawdu'ai na ulumul qur'ani kuma nayi musu tsari kamar mai tambaya ya tambaye shi ga wata malam me yasa kai haka sai ce li yastafida minha tullabud daurati saboda dalibai na daurori waɗanda ake gabatarwa a duniya dama asalin littafin yana daga cikin littafin dauratu tadribiyya wadda mamlakatul arabiyyatus saudiyya take gabatarwa a kasashen musulmai to malamin da ya rubuta wannan littafi yana ɗaya daga cikin malaman da ke koyar da ulumul qur'ani a bangaren daura ko kuma daurori da ake gabatarwa allati tuqimu al jami'atul islamiyya wadda ita daurorin nan jami'ar musulunci ke gabatar da suwa alladhina la yasa'umul waqt na shirya wannan littafi na ga waɗannan ɗalibai waɗanda lokaci ba zai ishe su ba litalaqi kulla mabahitha ulumil qur'an don karɓo dukkan mabahith mabincika na shi ilimin ulumul qur'an dan abinda zamu karanta na daura da ɗalibai ba zai bada dama ba na su game da sanin shi wannan ilimi na ulumul qur'an saboda haka sai na tsara musu wannan littafi domin in zo musu da abin da yake nesa ya dawo kusa ba za su samu damar gamewa da bincike game da ilimin ulumul qur'ani ba min al kutubil mutawwala daga littafai masu nisa masu tsawo kamar irin manya-manyan littafai na ulumul qur'an kamar irin al itiqan fi ulumul qur'an na al imam suyuti kamar irin at tibyan fi adabi amalatil qur'an to irin waɗannan ne ya debo ya tsara ya kawo mana su kusa dan mu ci gajiya mu ci fa'ida yace wa qadra aitu haqiqa na kiyaye fi zalika a cikin wannan tara littafin da kuma tsara littafin al aham fal aham na kiyaye zuwa da abu mai muhimmanci sannan wanda ka bi mishi abinda ya kamata a sani to zan kiyaye da shi kwarai sannan mai bi mai to nayi wannan wa in kana kullahu muhimman yace kai koda dukkanin ilimi na ulumul qur'ani gaba ɗaya komi nashi abu ne mai muhimmanci wama yaktsuru tasa'ul wama yaktsuru tasa'ul tullabi da abinda tambaye dalibai take yawaita a kansa dalibai za su yi ta tambaya ana karantar da su to suna buƙatar sanin abu kaza to duk irin abin da yake haka nan abin da su dalibai za su yi tambaya anu a kansa to na zo da shi yaushe ne za su yi tambaya min kilali tadrisi a cikin lokacin koyarwa ta da nake ma dalibai li hadhihi almadda ga wannan madda fi ba'd tilka ad-dawrat a cikin session daurorin da ake gabatarwa tunda shi malami ne wanda yake yayi takhassus akan ulumul qur'ani to duk inda yazo wannan shine afagen da za a bashi don haka ya ga ya kamata yayi amfani da damar da yake da ita ya samo matalibai abubuwa masu amfani na ilimin ulumul qur'ani abinda an nesa ya kawo musu shi kusa kuma a cikin wani littafi wanda yake sahalut tanawul mai saukin dauka da ajewa littafin da ma ko cikin aljihunka kana iya sashi yace wasan maitu kuma ni ambaci littafin nan bi tafsira fi ulumil qur'an at-tafsira menene ma'ana tafsira lura na ba wanga littafi suna lura a cikin ilimin ulumul qur'an sai ce fas'alullah subhanahu wa ta'ala ina roƙon Allah madaukaki an yanfa'a bihi ya amfanar da wannan littafi innahu sami'un mujib shi Allah mai ji ne kuma mai karɓa addu'a malam ya ci gaba cewa katabahu radi thawaba rabbi wanda ya rubuta wannan littafi shine mai fatar sakamakon ubangijinsa abul hasani baban hasan muhammad sayyidi muhammadul amin wannan shine sunansa amma matsayinsa na adrasa akademiya dokta ne addoktor can wurin gilas na littafi za a ga ya rubuta mishi a doktor malamai sun yi bayani akan cewa Allah madaukakin sarki ya ba da labari dangane da alqur'ani ya kawo ibarori kamar guda shida dangane da abin da ya shashi wannan alqur'ani da muke rike da shi wanda Allah ya aiko ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanin cewa shi alqur'ani dhikrun lil alamin ma'ana Allah ya saukar da aya a cikin alqur'ani cewa shi alqur'ani tunatarwa na wa'azina ga ainihi talikai ga baki daya mutanen su da aljannun su gaba dai saboda ayi hatta ma aljannu sun kasance suna biyowa tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karanta alqur'ani sai su ce ma yan uwan su qalu ansitu ku saurara su ma idan suka dauki ilimi sai su je su karantar da al'ummar su a wani wurin kuma Allah ta'ala ya ambaci alqur'ani cewa tazkiratun lil muttaqin alqur'ani tunatarwa na wa'azina ga masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala aka kuma a wani wuri ya ambaci alqur'ani ga abin da ya shahi shi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da mutanensa wa innahu la dhikrun laka wa li qaumika Allah ya ambata cewa shi wannan alqur'ani wa'azi ne tunatarwa ne ga kai babban manzo da kuma mutanenka al'ummarka haka a wani wurin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata ma alqur'ani cewa alqur'ani wa'azina mutlaq ba tare da an ce zuwa ga wani ko wani ba a'a aka saki ma'anar cewa alqur'ani matsayin tunatarwa yake aka wani wuri ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata cewa shi alqur'ani a dhikrun mubarakun wa'azina tunatarwa ta kuma mai albarka aka a wani wuri ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ainihi sifanta alqur'ani da cewa shi alqur'ani ma'abuci tunatarwa ne ga al'umma ta zadda zaka ga alqur'ani yana tunatar da mutane mafararsu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dauko bayanin yadda aka kage halittar mutum sannan kuma alqur'ani ya tunatar da su makomarsu yadda za su kasance bayan mutuwarsu. A kuma alqur'ani yana tunatar da mutane dangane da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da sunayen Allah da sifofin Allah da ayyukan Allah da kuma haƙoƙi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga bayinsa. Haka kuma alqur'ani yana tunatar da mutane alkhairi saboda sunayen alheri. Me yasa alqur'ani ke tuna mana alkhairi? Dan mu ne shi. Haka kuma alqur'ani yana tunatar da mu al'umma ga abin da yake sharri ne saboda mi, dan mu kaurace masa. Kuma haka qur'ani yana tunatar da mu game da kawukan mu. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa mar rahima rabbik. Aran kama wata rayuwar taka mai horonka ce zuwa ga mummuna, waye sanar da kai? Alqur'ani Allah subhanahu wataala ya sanya bayani dangane da abin da ya shahi rayuwar kama. Aka alqur'ani yana sanar da mu game da halullukan mu da ayyuban mu saboda mu dawo mu koma ga abin da yake kammala mu ba abin da yake naƙasa. Ta sai mu shiga cikin al-mabahasul awwal idan muna da lokaci. To masha Allah. To al-mabahasul awwal mabincika ta harko a cikin wannan littafi kamar mabahas na harko da abin da muka karanta yanzu ga baki ɗayan sa matsayin muqaddima ne gabatarwa, amma yanzu ne za mu shiga cikin ainihin littafi din. To malam yace al-Qur'anul Karim, al-Qur'ani mai girma, al-Qur'anu fil lugha, al-Qur'ani a cikin yaren Larabawa, masdar qara'a, masdari ne na qara'a. Idan aka ce al-Qur'anu to masdari ne na qara'a. Yuqalu ana cewa a cikin yaren Larabawa, a cikin lugha harshen su, qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'ana. Qara'a ya karanta, yaqra'u yana karantawa, qira'atan karatu, wa qur'ana da abin karantawa. Ala zinatil gufran, bisa ga ma'auni na al-gufran bi ma'ana fulan, والرجحان دا الرجحان دا الغفران سنا جماعوني نا الميزان الصرفي نا فؤلان. سيجي فهو بمعنى قراءة بمعنى القراءة. شيء القرآن ينا دا معنى القراءة. إذا أتوقع القرآن معنى سا القراءة. Wa hamzatuhu asliya, hamza ta al-Qur'an ko al-qira'a asali ce. Dama mun ce inda muka karanto harko masdaru qara'a, qara'a fa'ala kene. Yanzu wanga al-hamza asliya baya cikin abin da yake ziyada. Wa nunuhu za'ida, amma nun na al-Qur'an matsayin ziyada ne. Menene ma'anar ziyada? Larabawa suna da harufa guda goma waɗanda ake ƙarawa a cikin wasu sashen kalmomi. Wasu maluma sun ambace su da cewa sa'il wantahim, wasu kuma suka ce sa'altumuniha. Duk waɗannan harufan guda goma suna da ma'ana hurufin ziyada. To wanga hamza na ainihin a al-Qur'ani to ba ziyada bane, na asali ne. Sai ce wa nunu za'ida ko yawa. To ita nunun wannan tana cikin ziyada kaga sa'altumu ni ga nun nan yana cikin hurufin ziyada sai ce wa qad nukila harakatu hamzatu an dauko wasalina ala hamza ila ra aka dawo da shi ga ra summa tozafu alhamza da aka dauke haraka wasali wanda yake saman ainihi alhamza din aka dawo da shi gara sai aka shahi shi alhamza din tahfifan don abin ya zama an yi tahfif yani yana nihin qira'atu sab'iyya ibn kathir wanga nakali da aka yi ciratar da haraka ta shi alif ko kuma hamza a shahe shi ya zama an dauko harka wasalin a aza saman ra ya shige cikin qira'a sab'iyya ta ibn kathir to menene ma'anar wannan muna da qira'o'i guda 14 qira'a goma al-qira'atu al-ashir qira'o'i guda 10 ingantattu ne qira'o'i guda 4 shazza ba su inganta ba to cikin qira'o'in da guda 10 to qira'atu sab'a waɗanda kamar su ne mafi inganci waɗannan qira'o'in guda 7 to shine na bangaren Ibn Kathir zamu ga akwai wani malami da ya rubuta littafi da ake cewa Ibn Nashri fi qira'ati al-ashri Ibn Nashri fi qira'ati al-ashri wannan wani littafi kenan in muka diba Muhammad Ru'ayn Ash-Shatibi wanda ya rubuta littafin Shatibiyya ya rubuta ta ne ita wannan littafin na Shatibiyya akan al-qira'atu sab wannan qira'o'i guda 7 amma waɗanda suka inganta qira'o'i ne guda 10 waɗanda yake shazza guda 4 waɗanda kuma suke bangaren Ibn Kathir a qira'o'i ne guda 7 to waɗannan qira'o'in guda 10 ingantattu ne ana amfani da su amma qira'a wadda take shazza waɗannan qira'o'i guda 4 to ba a amfani da su kuma nukila sannan aka cirato fi urfi shar'a a cikin al'ada ta mai shari'a min hadhal ma'na daga wannan ma'ana to an ce mai shari'a kuma an ce al'ada al'ada mai shari'a mun san kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai ba bin al'ada to wannan ma'anarsa na cewa al'ada saboda yaren larabci ai lugha ne kuma yaren larabci su larabawan suke istimalin shi misali idan ka zo wurin mai sai da goro ko masu sai da goro kace a baka ƙwarya guda me za a baka ƙwara 100 yawa kaga za a baka ƙwara 100 aka idan ka te wurin masu sai da doya kace kana son a baka ƙwarya guda can ma za a baka doya ƙwara 100 idan mutum ya dauko lemu ya tsaga shi kamar wanda muka tsagawa gida 4 sai kace ya baka ƙwarya guda ni zai baka balle guda daga cikin wannan abin lemun da ya tsage guda 4 ko ba haka ba sannan in ka dawo wurin masu sai da korai kace a baka ƙwarya guda ni za a baka ƙwarya ƙara guda menene urfu shar'a lughal arabiyya ba wai wata al'ada ce ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wadda za a kwatanta ta da irin al'adodinmu to wannan shine ma'ana na cewa sa'annan ainihi aka cirato da shi wannan a cikin yaran Annabi sallallahu alaihi wa ali wa sallam min hadal ma'ana ta wannan ma'ana a yace wa huwal masdaru to shine masdari menene ma'anan masdari al maqru'u in mun lura qira'atan masdari ne qur'anan masdari ne a al maqru'u masdar ne yana al qur'an to al qur'ani sai aka ce al maqru'u abin karantawa kaga kenan masdari ne yazo da kamar siga uku qira'atan wa qur'ana kuma ga al maqru'u to wannan kenan shi al qur'ani abin karantawa ne waja'ala alaman sai an ka sa ya zama alami suna alami na maqru'un abin karantawa maqru'un abin karantawa ma'ayyinun wani abu ayyananne wanda yake an riga an san shi wa huwa alkitabul karim shine alqur'ani mai girma to ce mai almaqru'u min idlaqil masdari yana daga cikin aiwatar da masdari wa iradat ismu almaf'ul yazan annahi suna na maf'uli almaqru'u almaf'ulu sayace yashadu likaunihi fil lugha yana shaidun kasantuwarsa a cikin lugha duk wannan abin da dalili ne a cikin lugha yare na laraba cewa alqur'ani abin karantawa ne bi ma'ana alqira'a idan aka ce alqira'a yana da ma'ana almaqru'u abin karantawa sai yace wuruduhu zuwa alqur'ani bi hadhal ma'ana da wannan ma'ana fi qawlihi a cikin cewar Allah ta'ala ma'ana akwai shaidun ce masa a qira'atan da qur'anan da hamma almaqru'u a cikin littahi na Allah ta'ala ga yadda yazo la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana jam'ahu wa qur'ana kina Allah ta'ala ma ya ambace shi qur'an alqur'an din ga kuma shine almaqru abin karantawa fa idza qara'na fattaba qur'ana ma'ana ayat ma karanta Allah subhanahu wa ta'ala yana lallashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa la tuharrik bihi lisanak litajala bih kada ka ci gaba da gaugawar motsa harshenka da karanta alqur'ani saboda kai gaugawa kai maza ka iya can cikin suratu al-a'la yace sanuqri'uka fala tansa ba sai kai gaugawa ba da sanu zamu karanta maka ka iya abinda muka koya maka kuma ba za ka manta ba inna alaina jam'ahu lalle haqiqa tara maka alqur'ani mukimsa maka shiya ka san shi yana akan mu inji Allah ta'ala fa idza qara'nahu fattabi qur'ana idan muka karanta maka ma'ana idan jibril ya karanta to annabi sallallahu alaihi wa ali wa sallam ya bi karatin na jibril a hankali ai qira'atuhu in an karanta ma to ka bi karatun a hankali ba sai kai gaugawa ba mu za mu sahale maka shiya yaqulu hasan ibn sabit radiyallahu an hasan dan sabit Allah ya kara masa yadda mawaki ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba mai kada ganga ba mawakin da idan an kawo wani zambo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ga addinin musulunci sai ainihin shi Hassan ya maida martani yarfi zannurain yana koken rasuwa na maabuci haske biyu Usman ibn Affan radiyallahu anhu arda yana kokin rasuwar Usman sai ya rera wannan baiti yace da hau bi ashmaqa unwanu sujudi bihi yaqta'u al-layla tasbihan wa qur'ana didde dalili na akan kalma qur'an ko qur'anan ko al-qur'an yace to da hau sun yi layya da shiya wanga kuma wadanda suka yi layya da Usman ko wadanda suka kashe Usman wasu wawaye ne daga Misra mahaddata qur'ani wadanda ba su da ilimin addini sai Abdullah bin Saba al-Yahudi sai zo yayyaudare su da niyyar su zo a tayi a kwace mulkin saboda sun san al-Qur'ani sun san karatu al-Qur'ani amma ba su san ilimin shari'a ba zaska tarar da Usman yana karatu a gidansa sai suka gewaye gidan gabaki daya lokacin kiran sallah yayi an kai kiran sallah kuma sun zo ne wai don su juya mulki mabiya Usman suka tsallaka katanga suka zo suka ce ya amiral mu'minin yan tawaye sun yi kiran sallah ga canza sa da sallah mu bi su yace ku je ku bi su bayan da suka yi sallah ne suka dawo sannan suka kashe Usman radiyallahu anhu arda inda yake zaune a cikin gidansa yana karanta alqur'ani to shine Hassan ibn Sabit yace sun yi layya bi ashmata unwanu sujud wanda kai ne ya garwaya kurura da bakin gashi kuma ga alamun sujada a goshin sa yaqta'u al-layla shi Usman yana yanke dare mi yake yanke dare da shiya tasbihan tasbihi ambatar ubangiji subhanahu wa ta'ala da tsarkake Allah wa qur'ana bi ma'ana wa qira'ata da karanta al-Qur'ani to kaga kenan bai wa ka fara ba ko kashe bayin Allah wadanda ka karanta littafin Allah a kashe su ba bisa haƙƙi ba to duk da zuwa da wannan da Hassan ibn Sabit yayi saboda nuna muna kalma Qur'ana mazari ne wanda yana da ma'ana al-maqru'u abin karantawa ai gashi nan ai qira'atan fassara qur'anan dinnan yana yanke dare shi Usman karanta al-qur'ani salla da tasbihi to lokacin sallan mu bai ba ko yayi ko to insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar dai wanda aka sanar in Allah ya nuha daga yanzu zamu ci gaba da ainihi daukar darasin mu na shi wannan littafi na tafsiratu fi ulumil qur'an kamar wanda aka sanar muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala shi muna muwafaka da dace Allah ya amfanar da mu da abin da ya sanar da mu Allah ubangiji shi ba mu iko mu yi aiki da abin da muka karanta ubangiji Allah abin da na karanta akan daidai ka ba mu lada kure na Allah ka yaye ka shaye shi a cikin zukatan al'umma insha Allah kuma dai ne ya kamata mu dakata saboda lokacin sallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk